Waɗannan jami'ai su kimanin 54 matasa ne da suka ci jarabawar da hukumomi suka tsara a shekarar 2020 da nufin samarwa ma'aikatar Duwan ko Custom ƙwararrun da suka karanci fannin shari'a da na tattalin arziki da sha'anin haraji, waɗanda aka kai su makarantar manyan sojoji wato AFOFAN, inda suka shafa watanni uku suna ɗaukar horo. Sai da yau fiye da shekara guda bayan haka, shigar da su sahun ma'aikata ya faskara. Mafari suka yi zaman dirshan a harabar ma'aikatar kuɗi ta ƙasa, wato Minister de Finance, don tayar da mahukunta daga barci, kamar yadda ɗaya daga cikin jagororinsu Bukar Mustapha ya bayyana wa manema labarai.
Doka ta Duwan ta Niger cewa ta yi bayan horo na wata uku na soji, ya kamata kowa a tura shi wajen aikin shi. Tun bara, in kuna tuna, cikin watan August muka yi da horon soji a babban makaranta ta AFOFAN. To amma har yau kash, bayan shekara da wasu watanni ga mu nan muna zamane gida.
A baya hukumomi sun yi yunkurin soke jarabawar da a yayinta waɗannan matasa suka yi nasara saboda zargin cuwa-cuwa, sai dai kotun raba gardama wato Conseil d'Etat ta ce ba ƙamshin gaskiya a wannan zargi, saboda haka ta umarci a basu damar kama aiki. Madam Balkisa Ibrahim Isa na daga cikin matan da wannan al'amari ya shafa.
Ai kuma ita ƙasa da doka take aiki ko? Ai dole ne ita wannan doka, yadda muke da haƙƙi ga ƙasa. Ƙasa na da haƙƙi akan mu ko? Muna da haƙƙi ga ƙasa, ƙasa ita ma tana da haƙƙi akan mu. Conseil d'Etat da kanta ta yanke shari'a, ta ba da gaskiya, ta ce ai muna da gaskiya a samu cikin haƙƙin mu. Har aka ɗauki kuɗi miliyoyi cikin kuɗin ƴan ƙasa aka kai aka mun horo. Kuma ai bai kamata ba a ce an bar mu hakan.
A washe garin, hukuncin alƙalin kotun ta Conseil d'Etat, shugaban ƙasa ya ba jami'ai umarnin yin biyayya ga matakin kotun.
Shugaban ƙasa shi ne shugaban kowa da kowa. Na san da abin in ya kai ga kunnuwan shi, shi ba mutum ne mai wasa ba, zai ɗauki matakai.
Mun nemi jin ta bakin magatakardar ma'aikatar ministan kuɗi, sai dai an sanar da mu cewa shi da mataimakinsa suna halartar wani taro a majalisar dokokin ƙasa da yake bayyana ra'ayinsa a game da ƙiƙakar da ke tattare da shirin shigar da waɗannan matasa a sahun ma'aikatan Duwan. Jami'in fafutuka na gamayyar ƙungiyar fararen kula na FSCN Abdulhaji Idi ya nuna takaici akan yadda ɗabi'ar bijirewa umarnin kotu ke ƙoƙarin samun gindin zama a Niger.
Ba a mutunta shari'a ba. Babu demokarasiya a ƙasar nan, ana cin zarafin 'yan ƙasa, babu gaskiya. Shi yanzu shugaban ƙasa yana kallo, shi minista ɗin na finance yana abin da ya so, ba a taka mai birki.
Jarabawar neman aiki ko ta neman diploma ko ta neman shiga ajin gaba a makarantu, abubuwa ne da a 'yan shekarun nan ke gudana cikin yanayin dambarwa a nan Nijar, lamarin da ya sa gwamnatin ƙasar ta shigar da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya a sahun masu kula da tsare-tsaren dukkan jarabawar da za a gudanar da sunan hukuma. Sai dai da alama wannan mataki na fuskantar turjiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.